Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkanmu da asuba. Da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Ibrahim Kalman Sigarba da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba 18 ga watan Maris na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
Kungiyar Tarayyar Turai za ta rufe kan iyakokinta ga duk wani bako na tsawon kwanaki 30 tun daga yanzu. Kasuwar hannayen jari da ke shiryar Wall Street na birnin New York nan Amurka ta ɗan murmure daga wata mummunar faduwar da ta yi tun daga ranar Litinin. Sannan shugaban Rasha Vladimir Putin ya kai da ranar 22 ga watan Afrilu a matsayin ranar kada ƙuri'ar raba gardama kan batun yin kuskure ma makundin tsarin mulkin ƙasar.
Kanun labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za ku ji cewa hukumomi a jamhuriyar Nijar sun ba da sanarwar rufe filayen jiragen sama da kuma iyakokin ƙasa domin hana ɓullar annobar cutar coronavirus a ƙasar. A Najeriya kuwa kungiyar malaman jami'o'i ta ASU da ta shiga yajin aiki a ƙasar ta ce ba gudu ba ja da baya har sai gwamnati ta ɗauki matakan da suka kamata. Haka kuma muna tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sani ne ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Kungiyar Tarayyar Turai za ta rufe kan iyakokinta ga duk wani bako na tsawon kwanaki 30 tun daga yanzu. A wani yunkuri na dakile yaduwar cutar murar corona. Ganin mutum guda ne kawai sabon kamuwa da cutar a Wuhan na kasar China a jiya Talata. Yanzu nahiyar Turai musamman ma kasar Italiya ita ce inda cutar ta fi addaba a duniya. Daga cikin adadin mace-mace wajen 7,500 a duniya baki daya sanadiyar cutar murar ta corona. Silisi daya ko daya bisa uku a kasar Italiya aka yi. Kasashen Spain da Faransa su ne suka zo na biyu da na uku a nahiyar ta Turai baki daya. Mutanen kasashen uku duk an killace su a Latilas. Asali ma a kasar Italiya duk wanda ya fito kan titi muddin bai da wata kokwarar hujja to labudda zai fuskanci dauri da kuma tara. Kasar Belgium ma ta ayyana dokar hana kare kaina kuma duk wanda ya kai shekaru 70 zuwa sama ba shi ba fitowa waje a Sabia. Ganin cutar ta fi kama tsofaffi. A halin da ake ciki kuma kasuwar hannayen jari da ke shiryar Wall Street ta birnin New York na nan Amurka ta ɗan murmure daga wata mummunar faduwar da ta yi tun daga ranar Litinin saboda wani labarin da ya fito daga fadar shugaban Amurka ta White House mai nuna cewa gwamnati na shirin tallafawa saboda illar da cutar murar corona ta yi. Amma masu nazarin al'amura na cewa duk da haka dai kasuwar na iya ci gaba da tangadi zuwa wani ɗan lokaci. Darajar hannun jarin Dow Jones ta cilla sama da maki 1,000 zuwa jiya Talata mai nufin karuwar kashi 5 cikin 100 bayan faduwar maki 3,000 da ta yi ranar Litinin. Hannayen jarin Standard & Poor da Nasdaq su ma sun dan zaburo da maki 6 cikin 100. Hatta manyan kasuwannin hannayen jari na Burtaniya da Faransa da kuma Jamus su ma sun dan murmure inda suka tashi da kashi 3 cikin 100 jiya Talata. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya tsaye da ranar 22 ga watan Afrilu a matsayin ranar kada ƙuri'ar raba gardama kan batun yin kuskure ma makundin tsarin mulkin ƙasar don ya ba shi damar ci gaba da zama bisa karagar mulki har zuwa akalla shekara ta 2036. Putin ya rataba hannu kan dokar jiya Talata wato kwana guda bayan da kotun kundin tsarin mulkin ƙasar ta amince da kuskuremar. Kuskuremar mai cike da takaddama ta samu wucewa a majalisar wakilai da ta dattawa a makon jiya kuma dukkanin yankunan Rasha sun nuna goyon bayansu. Wannan kuskuremar ta tanaji fara kirga wa'adin Putin tamkar yanzu ne ma zai fara. A baya kotun kundin tsarin mulkin kasar ta yi watsi da wani yunkuri makamancin wannan na canza kundin tsarin mulkin kasar a shekara ta 1998 yayin wa'adi na biyu na shugaba Boris Yeltsin.
Kafin makamu ƙarin wasu labaran, za mu leƙa jamhuriyar Nijar. Inda hukumomi a kasar suka bada sanarwar daukar wasu sabbin matakai domin rigakafin annobar cutar coronavirus. Cikin su har da rufe filayen jiragen sama da iyakokin kasa na tsawon makonni biyu. Yayin da za a rufe makarantu daga ranar 20 ga wannan wata na Maris. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Mumuna Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
La faiblesse des systèmes de santé de nos pays nous impose beaucoup plus que d'autres la prévention.
A jawabin da ya gabatar kai tsaye ta kafar rediyo a jiya da daddare, shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu ya fara ne da nuna damuwa a dangane da yadda kasashen duniya suka shiga halin rudani sanadiyar annobar cutar coronavirus. Saboda haka ya ce daukar matakan rigakafi ya zama wajibi ga kasashen da har yanzu ba a samu bular wannan muguwar cuta ba.
Fermeture des aéroports internationaux de Niamey et de Zender pour une durée de 2 semaines renouvelable.
Shugaba Isuhu ya ce filayen jiragen saman kasa da kasa na Yamai da na Zander za su kasance rufe a tsawon makonni biyu daga ranar 19 ga watan Maris, kuma za a iya tsawaita wannan mataki idan bukatar hakan ta taso. Kore yake abin bai shafi jiragen likitoci da na sojoji da na dakon kaya ba. Haka suma iyakokin kasar za su kasance rufe a tsawon makonni biyu daga ranar 20 ga watan nan, amma motocin dakon kaya za su iya shigo da hajoji a tsawon wannan lokaci da hakan iya ƙara tsawaitawa idan ta yi dalili, in ji shi.
Fermeture de tous les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur pour une durée de 2 semaines renouvelable.
Gwamnatin ta Nijar ta yanke shawarar rufe illahirin makarantun boko daga ranar 20 ga watan nan na Maris. Saboda haka aka buƙaci iyaye su kula da ƴaƴansu, yayin da aka umarci gidajen sayar da barasa da gidajen disco da na sinima da dukkan wuraren wasannin nishadi su rufe daga yau Laraba 18 ga watan Maris.
Interdiction de rassemblement de plus de 50 personnes. Cette mesure concerne notamment les baptêmes.
Shugaban kasar Nijar ya ce daga yanzu an haramta taron mutanen da yawan su ya zarce 50. Wannan mataki bai bar taron bikin suna ba ko bikin aure da dai wasu shagulgula makamantan haka, yayin da ya ce ana ci gaba da tantaunawa da shugabannin addinai domin duba ta inda za a bullo wa wuraren gudanar da ibada.
Concertation entre le gouvernement et les leaders religieux, ulema et prêtres, afin d'arrêter les mesures relatives à l'accès aux lieux de culte.
Kawo yanzu kasar Nijar ba ta cikin kasashen da hukumar lafiya ta duniya ta bayyana a matsayin waɗanda aka samu bular wannan annoba. To amma hukumomi sun umarci kasuwanni da manyan shagunan sayar da kayan alato da gidajen cin abinci su mutunta matakan tsaftace muhalli. Sannan ya zama dole a sa tazarar mita ɗaya akalla a tsakanin kowane mutum a wurare makamantan waɗannan. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Gaida Sulaiman Mumuna Barma. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Ibrahim dauke da sauran labaran duniya.
Amurka na shirin ayyana sabon shugaban kungiyar ISIS wanda aka gabatar da shi ga duniya da sunan Abu Ibrahim Al-Hashimi Al-Qurashi a matsayin abin da ta kira wani hamshakin dan ta'adda na musamman na matakin kasa da kasa. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ne ya yi wannan sanarwar jiya Talata a yayin wata ganawa da manema labarai, inda ya ambaci Al-Qurashi da sunan Amir Muhammad Sa'id Abdulrahman Al-Maula, ɗaya daga cikin sunaye da dama da akan yi ma shugaban ISIS ɗin lakabi da su. Wannan matakin na zuwa ne sama da wata guda bayan da jami'an ma'aikatar tsaro da na ɓangaren tattara bayanan sirrin tsaron ƙasa suka bankaɗo ainihin asalin Al-Qurashi, duk wanda ƙoƙarin da ƙungiyar ta ISIS ta yi na saka yashi ta wajen raɗa masa sunayen inkiya. Al-Qurashi, wanda masani ne a ɓangaren addini, an taɓa jefa shi kurkuku a sansanin buka na ƙasar Iraki lokacin da Amurka ke tafi da sansanin tun a shekara ta 2004, inda ya haɗu da tsohon jagoran ISIS Abubakar Al-Baghdadi. Kasar Angola ta amince ta karɓi shanu wajen 75,000 daga kasar Chadi a matsayin biyan bashin dala miliyan 100 daga wannan ƙasa ta yankin tsakiyar arewacin Afirka mai fama da rashin kuɗi. Za a kai shanun ne a tsawon shekaru 10 a madadin biyan bashin da aka ciwo a shekara ta 2017. Jaridun ƙasar sun ce tuni kasan farko na shanun na 1,000 suka isa Luanda, babban birnin ƙasar ta Angola, inda aka miƙa su ga ma'aikatar gonar ƙasar. Ana ganin zuwa ƙarshen wannan watan kuma za a tura wani kaso na shanu 3,500. Rahotanni na nuna cewa wannan yarjejeniyar ta amfani duka ɓangarorin biyu, saboda ƙasar Chad na fama da ƙarancin kuɗi a yayin da ita kuma ƙasar Angola ke matuƙar buƙatar shanu. Wata kotun ƙasar Morocco jiya Talata ta zartas da jinkirtaccen hukunci na tsawon watanni 4 da kuma tarar dirham 500 ma wani ɗan jaridar ƙasar kuma ɗan rajin gwagwarmayar kare ƴancin faɗin albarkacin baki mai suna Umar Radi, wanda aka zarga da zagin wani alƙali ta kafar Twitter a sha'arar da ta kuhular da ƴan rajin ƴancin faɗin albarkacin baki a ƙasar. Radi, ɗan shekaru 33, ya rubuta ta kafar Twitter a watan Afrilun bara cewa alƙalin na aiki ne da umarni daga sama, lokacin da ya zartar da hukunci mai tsanani kan shugabannin masu zanga-zangar da aka gudanar a arewacin Morocco a ƙarshen shekarar 2016 da kuma farkon shekarar 2017 game da matsalar tattalin arziki da zamantakewa a ƙasar. Dana ɗauka sallama ta za a yi ganin cewa ban aikata wani laifi ba, saboda ra'ayina kawai na bayyana abinda Radi ya gaya wa kafar labarai ta Reuters kenan bayan yanke wannan hukuncin. Ya ce zai ɗaukar tsara.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai Najeriya, inda kungiyar malaman jami'o'i ta ASU ta ce za ta cigaba da yajin aikin da take har sai gwamnati ta biya musu bukatunsu. Lamarin da ya sa shugabannin kungiyar suka gudanar da wani taro a Yola domin jaddada matsayarsu. Ibrahim Abdulaziz, Gareka.
A wajen taron shugabannin kungiyar malaman jami'an ta Najeriya ASU a shiyar Arewa maso gabas da suka gudanar a Yola, malaman sun ce ba gudu ba ja da baya a wannan fafutuka da suka kira na kawo sauyi a jami'an Najeriya. Professor Augustine Dago, da ke zama shugaban kungiyar ta ASU a shiyar Arewa maso gabas, ya ce abin takaici ne yau kusan sau 4 malaman jami'an Najeriya na shiga yarjejeniya da gwamnatin kasar, to amma kuma daga bisani gwamnati kan yi amai ne ta national karon da take ɗauka. Bari mu faɗa muku gaskiya, dole ne ma ke sa fa muke zuwa yajin aiki dubiye da gwamnati kan sha kula ta ɓangaro game da yarjejeniyar da muka ta yi a baya. Ai, muna wannan fafutukan ne domin neman haƙƙinmu da kuma kawo gyara a yadda ake gudanar da jami'o'i a Najeriya. Shi ko Dr. Elmaude Jibrin Gambo, shugaban kungiyar malamai na jami'ar Modibo Adamu da ke Yola wato Mautech, ya ce su fa suna nan daram a kan bakansu sai ko sun ga abin da ya ture ya buzu naɗi a wannan yajin aikin gargaɗi da malaman jami'an ke yi a yanzu.
Amma da muka ji wannan yajin aiki kwashi da iska ne mu, an zo na farko sun gaya mana abin da za su iya yi, to kuma an dawo zones an gaya mana abin da suka faɗa, to mu kuma insha Allah suka sace ni daga gobe zuwa jibi. Zami Congresses mu gaya masu abin da su faɗa, har yanzu muna musu kiran zato sai dai abin ya fuskara kuma, to mu kuma za mu ɗauki abin da ya kamata mu ɗauka wanda yake a gabe saba ma duka ƙasa ba insha Allah.
Ba dai ga batun haƙoƙinsu da suke takaddama da gwamnati a kai, yanzu haka wata matsala da ke damun malaman jami'an ita ce ta balahirar Boko Haram da kuma garkuwar jama'a, inda matsalolin kan shafi jami'o'i musamman ma a shiyar Arewa maso gabas. Dr. Muhammad Ajuri, da ke zama shugaban kungiyar malamai na jami'ar jihar Yobe, Yako bai ne da waɗannan matsaloli ma ke shafar jami'oi a yanzu.
Saboda mu yanzu zamu na malamai kamar ni dan Yobe ne indigenous ne Yobe ba mu da yanda zamu yi zamu zauna amma lalle yawancin malamin da suka taho daga wasu sashi yawanci suna gudu su bar university saboda rashin tsaro. Saboda haka shi yasa muke so lalle gwamnati ta ƙara karfi akan karfin da take da shi ta tabbatar cewa an samu tsaro a nan arewa maso gabas.
To wai komai dalibai kuma ke cewa ne game da sato kasa kasin da ke wakana tsakanin malaman jami'o'in da kuma gwamnatin kasar ga ma da ta bakin wasu ɗaliban jami'ar jihar Taraba wato Tasu.
A sunana Ahmed Belasho ina sangayar koyar da aikin jarida na jami'ar Taraba da ke babban birnin Jalingo. A gaskiya tafiyan yajin nan aikin da aka yi ya dame mu matuƙa da gaskiya don ba mu ji daɗin sa ba. Ba tawa mu da muke da ajin ƙarshe wato final year student. A gaskiya wannan abu ne wanda aka toye mana hakkin mu a matsayin mu ɗaliban makaranta. Ya kamata su zanna su haɗa ƙarfi da ƙarfe su sasanta tsakanin su manyan asu ɗin da kuma gwamnatin tarayya wato federal government don a ga cewa an kira wannan yajin da aka tafi. To ina kira ga su gwamnatin tarayya don Allah da su yi hakuri su biya wa su manya ɗin buƙatunsu ko da kaɗan ne don ganin cewa ɗalibai su koma karatunsu kamar yadda suka saba don wa'annan ana ɓata yara lokaci ne.
Sunana Sanusi Shayu. To wannan strike da aka fara gaskiya ba mu ji daɗin shi ba don ya siyar mana da karatunmu da wasu abu activities namu na makaranta. Saboda haka muna kira da gwamnati su samu su sasanta da waɗannan malaman a samu a dawo bakin aiki.
Sunana Nafisa Abubakar Aliyu. Ina kira ga gwamnati da ta duba ta tausaya ma iyayen yara da suke makaranta mu ga mu nan mun zo muna karatu an tafi strike. Muna nan a makaranta abinci na karewa da sauran abubuwa kuma lokaci na tafiya ba ai jarabawa ba dan Allah gwamnati ta tausaya ta duba mana ta biya asu abinda suka nema.
Sunana Ranja Mary Polmos. Based on calendar under arranging calendar ya kamata mu gama shekarar nan amma yana delay namu sosai so muna kira ga gwamnati su ji kukan mu su call off strike.
Koma da menene yanzu ko an zura ido da kuma kasa kunne a je da ma za ta kaya kafin da ƙarshen wannan mako da wa'adin yajin aikin gargadin ke karewa shin malaman za su janye ne ko kuma lokaci ne ma kawai ke iya bada amsar wannan tambayar. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdulaziz, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu dai ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Gwamnonin jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya sun suma yunkurin ɗinke ɓarakar da ke neman wargaza jam'iyyar a daidai lokacin da taƙaddamar shugabancin jam'iyyar ya ɗauki sabon salo. Wata sabuwa ta kunno kai a majalisar dokokin jihar Kano mako ɗaya bayan sauke Sarki Muhammadu Sanusi na biyu daga kujerar mulki. Jama'a assalamu alaikum. Gwamnonin jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya sun gudanar da wani taro da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a zaman wani yunkuri na gaggawa domin ɗinke wata ɓarakar shugabanci da ke neman farraga jam'iyyar a shekarar ta ta biyar da karɓar mulkin ƙasar. Rahotanni sun nuna cewa taƙaddamar ta samo asali ne daga wasu akasarin gwamnonin da kuma wasu kusoshin da san ba su gamsu da salon takun shugaban jam'iyyar na ƙasa Adams Oshiomhole ba, wanda suke ganin rashin iya salon mulkin nashi ya janyo wa jam'iyyar koma baya musamman a zaben da ya gabata na shekara ta 2019. inda ta rasa kujeru da dama har ma da wasu jihohi ɗungu-rungum. Wannan ne yasa suka sha alwashin yin wajarab da shi domin sake sabon zubi. Sun ko gurfanar da Oshomole a gaban wata babbar kotun tarayya a Abuja, wacce ta dakatar da shi daga hawan kujerar shugabancin jam'iyyar har sai ta cimma matsaya. Ma dukkan waɗanda suka shigar da ƙarar Comrade Mustapha Salihu, wanda shine mataimakin shugaban jam'iyyar na ƙasa a shiyar Arewa maso gabas, ya bayyana wa muryar Amurka dalilan su na daukar matakin a can baya.
Za a yi zabe nan da wata uku, za a zauna ana yin wannan interesting ko wancan interesting, sai kaman ko bi za a yi zabe ko jibi za a yi zabe, lokacin za a fara shirye committee za ta je tayi primaries. In aka dawo daga primaries din nan sauran kwana daya a rufe kai sunaye, ba za a bi a yi appeal ba. Abun da ya faru kenan a bayansa a matsayin shi ta mace shi zai yi appeal na screen, kaka bai bi takardu ya duwa ba, aka kai mana kan daidai wanda aka zo daga baya aka ce takardun sa ba shi sai aka cire shi. Kuma yanzu illan da yake so ya mana shine duk wanda da ya yi nominating ya yi sa hannu ya rantaba hannu ya kai INEC, wani zai zo ya juya a ce wannan ba dan takara bane mai kyau, domin daga matakin ward an dakatar da kai a matsayin ka na dan jam'iyya domin ka wasu laifuka.
To sai dai duk da yake cewa Oshomole ma ya garzaya a irin wannan kotu a birnin Kano, shi ma ya sami nashi umarnin kotu na dakatar da wancan umarnin. Lamarin bai yi tasiri ba, wanda hakan ya sa ya koma garzayawa a kotun gaba, wato kotun daukaka kara, inda ya sami sabon umarnin kotun da ya dakatar da wancan na baya da aka yi masa. To sai dai ganin wannan sato kasa katsin ya sa gwamnonin sake lale a wannan karon ta hanyar komawa teburin shawarwari da sasantawa domin kai ƙarshen cece-kucen a wajen kotu. A cewar gwamnan jihar Yobe kuma tsohon babban sakataren jam'iyyar Mai Malabu ne,
wannan shine kadai mafita, shine kadai zai fidda wannan jam'iyya daga halin da take ciki. Wannan je kotu, wance je kotu, wannan ya kori wannan, wannan ma ya kori wannan, wannan shine rigingimu da ake ciki. Ko ma menene sababbin wannan rikici, ina gani wannan mataki da aka dauka shine maganin sa. Sannan kuma ba yadda za a yi jam'iyya da take da gwamnoni 20 da yawan yan majalisar tarayya da dattawa a ce ba ta da irin nan rigingimu ko kadan, ba zai taba yiwa ba. To amma ba ma so ta kai wannan matsayin, saboda yadda ta kai yanzu duk wani dan jam'iyyar APC wanda yake da kaunar jam'iyyar a zuciyarsa baya jin daɗi abin da yake faruwa. To kuma dole ne shugabanci abin da ya gada shi ne duk lokacin da aka shiga irin wannan hali shugabanni za su zauna su nemo hanyar gyara yadda za a fita daga cikin halin da aka shiga.
Idan za a iya tunawa, a makon da ya gabata ne gwamnatin jihar Kano ta sauke sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu daga kan karagar mulki. To sai dai 'yan sa'o'i kafin ba da sanarwar cire sarkin, majalisar dokokin jihar ta soma zaman sauraren zarge-zargen da ake yi wa tsohon sarkin na aikata ba daidai ba, zaman da ya rikide zuwa cece-kuce da ya matsa gashin baki har ma da doke-doken tebura. Wasu rahotanni ma suka ce an yi awon gaba da sandar majalisar. Mako ɗaya bayan wannan kuma sai majalisar a zamanta na ranar Litinin da ta gabata, kakakinta Abdulaziz Garba Gafasa ya ba da sanarwar dakatar da wasu 'yan majalisar biyar da ya ce an same su da laifin tada fitina da yamutsi a zaman majalisar na Litinin ɗin makon jiya. To sai dai 'yan majalisar da aka kora sun ce san ba za ta saba ba wai bindiga a ruwa, suna nan daren ba su koru ba. Kamar yadda ɗaya daga cikin 'yan majalisar biyar labaran Abdul ya faɗa,
section 109 shi ya ba speaker dama akan abu uku kwata-kwata. Zai iya cewa a kotu ta yanke hukunci ta ce ba wane ba ne, wane ne, kotu ta ba shi dama ya faɗi cewa wane ba kai ne ɗan majalisa ba, yanzu wane ne. Abinda ya sake faɗa kuma section ɗin ya ce idan an maka kiranye shi ma nan zai iya faɗa a doron zauren majalisa. Na uku shi ne idan misali ina jam'iyyar APC na ce na fita daga jam'iyyar APC na koma wata jam'iyya ba ta da wata rigima a jam'iyyar APC ba, to wannan doka ta constitution ya ba shi dama ya ce ya yi declare ɗin kujera ta backup. Amma bayan wannan ba inda speaker yake da a tsarin kundin mulkin Najeriya da ya ce ya dakatar da wani, sai dai an bar rules and regulation ɗinmu na gida wanda through it is unprivileged, wanda kuma ba a yi ba. ai dan majalisa ba wasa bane, dan majalisa zabo shi akai al'umma sa ne suka zabo shi daga constituency suka turo yi wannan zauren majalisa.
Kana cewa da har yanzu kai baka dakata ba misali?
A ni ban dakata ba saboda tsarin doka ba abu tsarin doka da dakatar da ni ba.
Zaka shiga majalisa da karfi kenan?
Da gudu kuwa insha Allah.
To ko menene tanadin doka akan wannan matsala? Tambayar kenan da na yi wa masanin shari'a barista Mu'azu Liman Yabo.
Duk da cewa shi tsarin mulki wanda muke aiki da shi, wato ma'ana sashen mulki na shekarar 1999, duk da cewa ya ba 'yan majalisu ya ba su dama su yi dokoki yadda za su gudanar da ayyukansu da yadda za su ladabtar da junansu, a duk da haka damar da tsarin mulki ya ba su, wannan ba zai zama dalili ba na share ko kuma ɗaukar hurumi na yin hukunci wanda shi ma tsarin mulki na wannan shekara a sashe na 6 sakin layi na 6 ita kanta kotu ita ya ba dama ta ladabtarsuwa ko a samu hukunci daga gare ta. Saboda haka wannan damar da suke da ita idan ta ci karo da doka ta tsarin mulki, to wannan dokoki ba za su yi aiki ba. Wannan ya faru sun shekarar 2012 tsakanin 'yan majalisar jiha wannan kenan 'yan majalisar Rifkatu Samson Danas da majalisar jiha Bauchi wadda aka kore ta a kan takaddamar daga headquarter karamar hukumar ta fara Balewa. Haka ma shekarar 2016 ya faru da Abdulmina Jibril da majalisar tarayya, haka 2017 da Senator Ali Ndume, da kuma 2018 Senator Ovi Omoagege. So idan ka ɗauki duk wannan abu da ya faru ba sabo abu ne ba abin da ya faru a majalisar Kano, amma tunda akwai hukunci da aka samu musamman ita 'yan majalisar jihar Bauchi Rifkatu Samson da kuma majalisar Koli da tabbatar da cewa ai wannan dama da suke da ita ba za ta ɗauki hurumi na kotu ba. Sannan kuma shi ɗan majalisa daman kana iya ladabtar da shi ta hana shi zuwa majalisa in ma samun hukunci daga kotu ko kuma ya kasance cewa kiraye ne a gunduma shi suka yi mishi. To waɗannan su tsarin mulki ya sani game da za ka ladabtar suwa ɗan majalisa wanda tsarin mulki ya taho da shi. Idan aka samu wani akasin haka doka waɗannan dokoki da su da za su wa kansu suka ci karo da dokar tsarin mulki, to waɗannan dokoki sun zama haramtattu.
Anan za mu dasa aya a cikin shirin, sai kuma mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilan sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari da Nasiru Adamu El-Hikaya. Cuba Hero Diodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
A gai da Murtala. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Ƙungiyar Tarayyar Turai za ta rufe kan iyakokinta ga duk wani bako na tsawon kwanaki 30 tun daga yanzu a wani yunkuri na daƙile yaduwar cutar murar corona. Ganin mutum guda ne kawai sabon kamuwa da cutar a Wuhan na kasar China a jiya Talata. Yanzu nahiyar Turai musamman ma kasar Italiya ita ce inda cutar ta fi addaba a duniya. A halin da ake ciki kuma kasuwar hannayen jari da ke shiyar Wall Street ta birnin New York na nan Amurka ta dan murmure daga wata mummunar faduwar da ta yi tun daga ranar Litinin saboda wani labarin da ya fito daga fadar shugaban Amurka ta White House. Mai nuna cewa gwamnati na shirin tallafawa saboda illar da cutar murar corona ta yi, amma masu nazarin al'amura na cewa duk da haka dai kasuwar na iya ci gaba da tangadi zuwa wani dan lokaci. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya tsaida ranar 22 ga watan Afrilu a matsayin ranar kada ƙuri'ar raba gardama kan batun yin kuskure ma kundin tsarin mulkin ƙasar don ya ba shi damar ci gaba da zama bisa karagar mulki har zuwa akalla shekara ta 2036.
Masu sauraro, a nan muke ka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin. Za kuma yi ziyarci bakanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da kuma shafinmu na Facebook. yanzu amaradin Ibrahim Almasi Garba da ya ci ni gabatar da shirin da kuma Cibahiru Jiyodo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni Sarfi Alhashin Gumal da na shirya na kuma gabatar daga garin Washington DC ke cewa sai ku kasance tare da mu a shirin mu na hantsi wanda zai zo muku daga ofishin mu na Abuja wato da misalin karfe 8 idan Allah ya kai mu assalamu alaikum
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.